الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو 22 جوات الجماد الأولى هجرة منظور صلى الله عليه وسلم دبو دايا da 444 wanda ya yi daidai da 16 ga watan Disamba shekara ta 2022 miladiya. Muna cikin karatun littafin Al-Aqida At-Tahawiyya wanda al-Imam Al-Allama Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama Al-Azadi At-Tahawi wanda ya rasu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam 321 wanda babban malami al-allama Nasiru Sunna Nasiru Dini Albani yayi wa sharhi yayi wa ta'liqi kuma yayi wa tafriji satin da ya wuce. Muna cikin bayani dangane da abin da yake da alaka da cewa addu'a da kuma sadaka suna da amfani ga matacce, shine bayanin da muka yi. Addu'a da sadaka suna da amfani ga matacce. To mun ce akwai bayani wanda yake ya kamata mu yi dangane da wannan matsala din. Saboda Nasiruddin Albani ya tattauna wasu matsala, ya yi maganar da malam ya faɗa cewa sadaka yana amfanan matacce. Yace to wannan magana cewa sadaka na amfanan matacce, yace shi mai littafin, wato mai sharhin littafin Ibn Abil Is Al-Hanafi, shi ya kawo hadisi ne kawai dangane da wato sadakan yaro ga mahaifinsa, amma bai kawo sadakan sauran mutane ga sauran mutane. Misali, yanzu ya halatta ni kawai in zo in yi ma wani bare wanda ba mahaifina ba mai sadaka, ko in yi ma ɗan uwana sadaka, shin sadakan zai kai gare shi? To shi ne abinda muke so mu tattauna a yau da sauran abubuwa. Al-Allama Nasiruddin Albani a cikin littafinsa Ahkamul Jana'iz ya yi bayanin ma yantafi'u bihil mayyit, abinda mamaci ke amfana da shi idan mutum ya mutu. Akwai abubuwan da idan muka aikata a gare shi suna amfanan shi. Ya ce na farko, du'a'ul muslim lahu, addu'an musulmi a gare shi. Idza tawaffarat fihi shurutul qabul, idan addu'an ya cika sharuɗan amsuwa. Saboda haka mu yanzu idan ɗan uwan bayyana su za mu iya mai addu'a Allah ya gafarta mai. A wajen addu'a, ko mahaifinka ne ko ba mahaifinka ba, ko abokinka ko ba abokinka ba, za ka iya yin addu'a ga dukkan musulmin da ya rasu. Idan ka yi addu'a ga musulmin da ya rasu, to wannan addu'a tana amfanan wannan musulmin da ya rasu ɗin. Saboda Allah ta'ala yana cewa wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وإن ذكر زو بايان مهاجرون da ansar suna cewa ya Allah gafarta mana da ƴan uwanmu waɗanda suka riga mu yin imani. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, kada ka sanya a cikin zukatanmu kiyayya ga wanda suka yi imani. Rabbana innaka ra'ufur rahim, ya ubangijin mu lalle kai mai tausayi ne mai rahama. Kaga wannan aya ya nuna addu'anmu yana amfanan magabatanmu. Kenan yanzu idan ɗan uwanmu musulmi ya rasu, ko da muna da alaka na jini da shi ko ba mu da alaka, za mu iya masa addu'a, kuma wannan addu'a zai amfane shi. Sannan akwai hadisai da dama da suka yi nuni akan haka. Daga cikin hadisan akwai maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da'awatul muslim, ko da'awatul mar'il muslim li aqihi bi zahril ghaib mustajaba, yin addu'a mutum musulmi ga dan uwansa bayan baya nan ana amsan wannan addu'a din. An gane wannan ko? Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi da Imam Ahmad. To sannan na biyu daga cikin abubuwan da suke amfanin mamaci bayan ya rasu, akwai idan yayi azumin, idan yayi alwashi zai yi azumi, sai ya rasu bai yi azumin ba, kamar yace ya Allah in ka bani haihuwa zan yi azumi, sai Allah ya bashi haihuwa bai samu yayi azumin ba sai ya rasu. To shi ma wannan danginsa za su iya yin azumi a madadinsa, kuma wannan azumi zai amfane shi, saboda an karbo daga Aisha radiyallahu anha take cewa man mata wa alayhi siyamun sawama anhu waliyu, duk wanda ya mutu ana bin shi azumi to waliyansa za su yi masa azumi. To wasu malamai sun ce da azumin alwashi da azumin Ramadan duk ya shiga, idan ana bin mutum azumi ya rasu bai yi ba, to wasu na ganin ko azumin Ramadan ne ko azumin alwashi ne, to danginsa za su iya rarrabawa sai su yi azumi a madadin shi. An gane wannan ko? To amma malamai sun tattauna ne akan wannan matsala din, matsala ne wanda malamai suka yi sabani akan shi. Mafi yawan malamai suna ganin cewa ana nufin azumin alwashi ne. Me ye dalilin su? Saboda hadisin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu da yake cewa annam ra'atan rakibatul bahr fa nazarat, lalle wata mata ta hau teku sai ta yi alwashi cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala an inna Allah ta'ala an jaha an tazuma shaharin, cewa idan Allah ya kwace ta daga wannan teku ta fito daga tekun nan lafiya, to za ta yi azumi na wata guda. Fa an jaha Allah azza wa jal, sai Allah ta'ala sai ya tsiratar da ita. Fa lam tasum hatta matat, sai ya zama to ba ka yi azumin ba na alwashi har ta rasu. An gane? Fa ja'at qarabatullah, sai wani daga cikin danginta ya zo ko ta zo, imma uktuha aw ibnatuha, imma diyarta ko ƴar uwarta, sai ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta ambata ma annabi wannan. Sai annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam ara'aituki law kana alaiha daynun kunti taqabiyahu ko kunti taqabinahu, kin me zaki ce idan ana bin mahaifiyar ki bashi zaki biya wannan bashi ko ba zaki biya ba? Sai ta ce eh zan biya. Sai annabi ce fa daynul lahi ahqu an yuqda, bashin Allah shi yafi cancanta a biya. An gane yayi, tunda dai ta riga ta yi alwashi za ta yi azumi, sai kuma ta rasu ba ta yi wannan azumin ba, to ya zama to wajibi a samu wasu daga cikin danginta su zo su yi wannan azumin a madadinta, kuma idan suka yi wannan azumi, wannan azumin zai amfane ta. An gane yayi. Sannan kuma akwai hadisin Sa'd bin Ubada radiyallahu anhu, ya nemi fatawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mahaifiyarsa ta rasu wa alaiha nazrun, alhali akanta akwai azumin alwashi. Sai annabi yace idbihi anha, karama mata wannan azumin. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi, Imam al-Baihaqi ya inganta shi. Kaga wa'annan hadisai a bayyane sun bayyanar da wato shar'antuwan wali mamaci yayi azumi na alwashi a madadin mamacin, kuma idan yayi azumin alwashin wannan azumin zai amfani mamacin. An gane wannan ko? Sa'annan kuma Imam Ahmad shi yana da fahimtar cewa ba a yin azumin Ramadan ga mamaci. Idan mamaci ya rasu ana bin shi azumin Ramadan wanda ba na alwashi ba, to ba za a rama mishi ba. Me yasa? Saboda azumin Ramadan fardu ayni, kamar yadda wani mutum baya yin sallah a madadin wani. Yanzu idan ina so in yi sallah sai na gaji ban yi sallah ba, zan yi cewa da Allah wani na gaji zo kamar sallah, zan yi cewa da Allah na gaji zo kamar azumi, dan Allah na gaji zo kaman aikin haji ni ba zan iya samun zuwa wannan shekara barin ba da kudi kaje kaman zai yi to saboda haka sai abin da yake fardu ayin wato kai ne ake so ka sauke wannan nauyin ba a so wani ya sauke a madadin ka kun gane ai kamar yanda ba a yin sallah a madadin wani ba a yin azumi a madadin wani ba a yin zakka a madadin wani ba a yin aikin haji a madadin wani saboda haka idan mamaci ya rasu ana bin shi azumi kuma azumin nan ya zama na Ramadan azumin Ramadan fardu ayin ne shi kuma alwashi bashi ne an gane ko saboda haka idan ana bin mutum azumin Ramadan ba magana a rama mishi shi ake bukata ya rama din an gane ko a Imam Ahmad wato ya kafa hujja da maganan wato malamai sun kafa hujja da maganan Imam Ahmad da yake cewa a cikin masail na Abi Dawud an kawo maganan Imam Ahmad na cewa la yusamu anil mayyit illa bil nazar ba a yin azumi a madadin mamaci sai dai azumin alwashi kawai saboda haka wato mabiyan Imam Ahmad sun dauki hadisin nan na farko man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu sun dauke shi akan azumin alwashi mai dalilin su akwai hadisin da Amra ta ruwaito cewa anna ummaha matat wa alaiha min ramadan cewa lalle mahaifiyarta ijan ji Amra ta rasu alhali ana binta wani abu daga cikin azumin ramadan fa qalat li aisha sai ta ce wa Aisha a tabihi anha shin zan rama ma mahaifiyata azumin ramadan wanda ta rasu ba ta yi ba alat sai Aisha radiyallahu anha ta ce la a'a ba za ki rama mata ba bal ta saddaki anha sai dai ki mata sadaka idan mahaifiyarka ta rasu ba ta yi azumin ramadan ba za ka yi azumi a madadinta ba ka rama mata ba sai dai me za ka yi za ka yi sadaka ne a madadinta makana kulli yawmin nisfa sa'il ala kulli miskin a matsayin kowane yini za ki bada rabin sa'i rabin sa'i mudnab nawa kenan mudnab biyu za ki bayar ala kulli miskin ga kowane miskini idan mahaifin mutum ya rasu ya yi alwashi a ana bin shi azumin ramadan bai yi ba to kai din nan za ka zo ka ciyar ne a madadin shi kun gane ko kullum za ka bada mudnabu biyu shine rabin sa'i in ana bin shi azumi 30 kamar ya yi alwashin zai yi azumi 30 bai yi ba za a bada mudnabu nawa kenan mudnabu 60 za a bayar wannan shine fatawan Aisha radiyallahu anha an gane ai wannan daidai yake da idan mutum ya kasa yin azumi saboda rashin lafiya me ake masa me yake yi ba ciyarwa ba to shi ma wannan mutum ya rufi ya kasa yin azumi na alwashi zai ciyar an gane wannan hadisin Imam Tahawi ya rawaito shi kuma al-Allama Nasiruddin al-Albani ya inganta shi sannan kuma akwai wani hadisi wanda Sa'id bin Jubair ya rawaito daga Ibn Abbas cewa idza marida ar-rajul fi ramadan idan mutum yayi rashin lafiya a cikin ramadan summa mata wa lam yasum sa'annan sai ya rasu bai yi azumi ba a da'ama anhu ko a diqim anhu an gane ko ka ciyar a gare shi wa lam yakun alaihi qada babu ramuwa a gare shi wa in kana alaihi nazar idan ko yana da alwashi qada anhu waliyuhu sai waliyansa su rama masa in ji Abdullahi bin Abbas kun gane ko idan har ya rasu ana bin shi azumin ramadan to waliyansa za su ciyar a madadinsa amma idan ana bin shi azumin alwashi ne to danginsa za su taimaka su yi masa azumin wannan hadisin Abu Dawud ya fitar da shi bi sanadin sahih ala shartu shaykhaini hadisin ya inganta to kaga wannan tafsir din shine mazhaba na uwar muminai Aisha radiyallahu anha da kuma Abdullahi bin Abbas habarul umma radiyallahu anhuma sannan Imam Ahli Sunna wal Jama'a Imam Ahmad shi ma ya bi su akan wannan fahimta din kuma wannan fatawa ita ce fatawan da rai ke natsuwa a gare ta an gane ku shine maganar da yafi zama madaidaici a cikin wannan matsala shine ra'ayi matsakaici saboda an yi aiki da dukkan nasoshi gaba daya babu nasin da aka aji an gane wannan ku to kaga akwai kenan dangane da abin da ya shafi rama azumi ga matacce wanda ya rasu akwai mazhabobi wajen guda uku kamar yanda Ibn Qayyim al-Jawziyya ya faɗa yace wasu bangare sun dauki hadisin kawai ala umumihi kawai wa islakihi hadisin kawai ya gami kawai kowanne irin azumi ake bin musu dangin sa ko waliyansa za su rama masa sai suna cewa yusamu anhu an-nazar wal fard za a yi masa azumin alwashi da azumin farilla an gari sannan kuma wasu bangare kuma suka ce san wannan ba zai yiwu ba suka ce la yusamu anhu nazarun wala fard suke ba a yi mai azumin alwashi ko azumin farilla duk ba a yi gaba daya amma wasu bangare sai suka yi tafsir suka rarrabe suka ce ana yi masa azumin alwashi amma ba a yi azumin farilla an gane ba a yi azumin ramadan wannan shine mazhaba na Abdullahi bin Abbas da dalibansa shine fahimtar Aisha uwar mu'minai kuma shine abin da yafi inganci an gane wannan ko shine abin da yafi inganci misali kaga idan ka ce wai za a yi wa mutum sallah sallah ya amfane shi kina idan mahaifin mutum ya zan baya sallah a da musulmi ne amma yana sakaci ya ƙi yin sallah idan ya rasu za ka zo kai ta masa sallah kai ta masa sallah sai ka rama masa yana cikin kabari kawai sai dai kawai ya fara jin ni'ima kawai shi alhamdulillah dana ana bi na sallar shekara 20 dana ya biya mun kaga mutu yau mutane za su shantake su kwanta su yi bacci tunda suna da ƴaƴan da za su rama musu na ba san gane wannan in dai wani yana ma wani sallah ashe a nan duniya mutum zai iya katobara ya ƙi yin sallah ya ƙi yin azumi in ya rasu ɗanshi ya masa ɗansa ya rama masa an gane to almuhim dai yanzu mun fahimci wannan cewa dangane da abin da ya shafi azumi wani baya ma wani azumi amma azumin alwashi shine manzon Allah ya nuna za a iya ramawa an gane idan kana da wani daga cikin waliyanka yayi alwashi zai yi azumi wanda mafi yawa ƴan Najeriya ba ma yin alwashi ko alwashi ba al'adar ƴan Najeriya bane su Larabawa su suke da wannan abun to shi alwashi mafi alkhairi ma kada mutum ya yi to wannan shi ne sannan na hudu daga cikin abin da ke amfanin mamaci bayan wannan akwai a na uku kai a biya masa bashi idan mutum ya rasu ana bin shi bashi sai aka samu in ma ɗan shi ya biya mai bashin ko aka samu wani bare wato musulmi ɗan uwanshi wanda ba su da alaƙa na jini sai ya biya masa bashin to ya maganar bashin ya yi ko bai yi ba kaga ya yi akwai hadisai da dama akwai hadisin Jabir bin Abdullah wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo zai yi sallah ga wani mutum kafin annabi ya yi sallan annabi ya zo zai yi sallah kenan sai annabi ya ce a bincika shin wannan mamaci ana bin shi bashi aka ce eh ana bin shi bashi ana bin shi dinari biyu to sai annabi ya ce sallu ala sahibikum ni ba zan masa sallah ba ku yi sallah ga mutumin ku to shine daga cikin sahabbai sai wani ya dauki nauyin biya ce ya rasulullah wannan bashi ya koma kaina to shine manzo Allah tunda bashi ya koma kanka shikenan sai annabi ya zo ya sallah din to kaga ashe dangane da biyan bashi kowa na iya biya ma bashi ko dangin ka ne ko ba dangin ka bane kuma insha Allah in aka biya ma bashin wannan biyan bashin zai amfane ka duk mutumin da ya mutu bai biya bashi ba to yana cikin tsanani gobe kiyama Allah shi kiyaye saboda Allah ta'ala baya yafa aikin wani to wannan shine na uku daga cikin abinda idan aka yi wa mamaci yana amfanin sa sannan na hudu akwai ma yaf'alul walad as-salih min al-a'mal as-saliha akwai abinda da na gari ke aikatawa na ayyuka masu kyau yana da kyau muna da ƴaƴa mu tsaya mu musu tarbiyya da kyau mu tsaya mu tarbiyantar da yaran mu akan aqida da kyau akan su san darajar manzo sallallahu alaihi wasallam su san darajar iyayensu su san darajar na gaba da su kuma su tsaya su karanci addini da kyau su san yadda za su bauta ma Allah akan tabarki ingantacce an gane wannan ko to idan mutun ya tarbiyantar da yaro sai mutun ya zo ya rasu to kaga ya rasu ya bar da nagari to da nagarin nan babu shakka ya san irin abin da kai masa na alkhairi da nagari idan ka rasu ba zai yi kasa a guyuwa ba zai yi ta yin addu'a a gare ka an gane amma idan ka haifi yara wanda ba su da tarbiya ba su da addini ba su da aqida to wayannan ba za su amfane ka ba yaran da ke amfanan mutum kamar yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana su ne ƴaƴa na gari wanda mutum ya rasu ya bar su idan suka yi addu'a ya Allah ka gafarta wa mahaifinmu an gane to wannan addu'a yana amfanan mahaifin duk da ba lalle sai ɗa na gari ko ba ɗanka bane an gane ni yanzu ina iya yin addu'a ga mutumin da ba mahaifina ba ba ma ɗan uwana ba kai ma kana iya yin addu'a gare ni in na rasu ba mu da alaka na jini zai amfana an gane musulmi yayi addu'a ga ɗan uwansa yana amfani bar ga mu yi bayani a can baya an gane to amma nan wajen an ambaci ɗa na gari an gane abinda ɗa na gari ya aikata ɗa na gari zai iya aikata abu ya ce a ba mahaifinsa ɗa na gari zai iya karatun alkur'ani ya ce ya Allah wannan karatun da na yi a kai lada zuwa ga mahaifina ɗa na gari zai iya yin sadaka ya ce ya Allah wannan sadakan da na yi a kai zuwa ga mahaifina amma ni ba zan iya yin sadaka ga wani mutum wanda ba nawa ba ba mahaifina ba ba zan iya zuwa ce to yanzu ya Allah ga sadaka nan malam Abdulrahman baya duniya ya Allah a kai masa ladan ba zai je ba kai ba za ka iya zuwa yanzu na rasu ka yi sadaka a madadina ba saboda ba mu da alaka na jini sai dai alaka na musulunci amma da a ce malam Abdulrahman ɗana ne idan na rasu malam Abdulrahman ya yi sadaka da niyyar Allah ya kai zuwa gare ni zai kai an gane wannan ko saboda shi ɗa idan ya aikata wani aiki ɗa yana daga cikin wato tsorori na mahaifinsa ɗa yana daga cikin gwagwarmaya na mahaifinsa dan Allah ta'ala cewa yayi wa allaysa lil insani illa ma sa'a mutum ba shi da wani lada ba shi da wani abu na lada sai ɗawainiyar da yayi an gane wato mutum in ya rasu ladan kawai da zai samu shine ɗawainiyar da yayi ba za ka samu wani lada ba sai me sai ɗawainiyar da kai to ai ɗanka yana daga cikin ɗawainiyarka kai ka haife shi ka sha wahala a kan shi kai masa tarbiyya ka sa shi a makarantar islamiyya ka karantar da shi aqida ka nuna masa abin da yake yanda zai jira mu na gaba da shi da sauransu to kaga ɗa yana daga cikin masa'a wa allaysa lil insani illa masa'a dan adam ba shi da wani abu sai abin da yayi na ɗawainiya annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam inna atyaba ma akala rajul min kasbi lalle mafi tsarkin abin da mutum zai ci daga cikin ɗawainiyarsa ne babu abin da yafi tsarki daga kaci daga cikin ɗawainiyarka banda roƙo kai sallama da wannan ka roƙe shi daga wancan ka roƙe shi wannan ba shi da tsarki amma abinda ka je kai gwagwarmaya ka samu da guminka to shine arziki mafi tsarki kulu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard yace wa inna waladahu min kasbi dan shi yana daga cikin ɗawainiyarsa idan danka yayi aiki yace aikin nan yana so Allah ya baka ladan za a baka an gane wannan ko Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi da Nasa'i da Tirmidhi Imam Darimi ya hassana shi da Ibn Majah da Hakim da Dayalisi da Ahmad hadisin sahih ne ala shartu shaykhaini hadisin yana da shawahid daga hadisin Abdullahi bin Amr sannan kuma Abu Dawud ya rawaito hadisi da Ibn Majah da Ahmad da isnadi hasan akan wannan matsala sannan kuma akwai hadisin da ya ƙara ƙarfafa wannan shine abinda ayan ya nuni a gare shi da hadisi akwai hadisai kebantattu da suka zo akan cewa mahaifi yana amfana da aiki mai kyau na ɗansa kamar idan ɗa yayi sadaka ko yayi azumi yace yana so Allah ya kai lada zuwa ga baban shi zai amfane shi haka nan ɗa in ya yanta wani abu da makamancinsa duk yana amfanansa an gane ku sannan akwai hadisin da aka karɓo daga Aisha cewa lalle wani mutum ya ce wa annabi inna ummi iftutilat lalle mahaifiyata an fuskiranta a afke ta mutu ba shiri an gane ko walam tusi ba ta yi wasiya ba wa azunnuha law takallamat tasaddaqa ina zato da za ta yi magana da ta yi sadaka so da na san mahaifiyata tana yawan san sadaka fa halaha ajrun in tasaddaqtu anha shin tana da lada idan nayi sadaka a madadinta wali ajr ni ma ina da lada sani bace na'am eh fa tasaddaqa anha kai sadaka a madadinta zaka samu lada hadisi ingantacce ne shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da Muslim da Malik a cikin muwatta da sauransu an gane wannan ko to akwai hadisi da dama Nasiruddin Albani ya kawo a cikin Ahkamul Janaiz sannan Imam al-Shawkani ya ce hadisan babul nan suna nuni akan cewa lalle sadaka gada yana rukkan mahaifi bayan rasuwa banda ba tare da ba mahaifi yayi wasiya ba ko da mahaifi bai yi wasiya ba sannan kuma ladan yana kaiwa zuwa gare shi kaga ayan nan da Allah ke cewa wa allaysa lil insani illa ma sa'a dan adam ba shi da wani abu sai abin da ya dawainiya to ai dan yana daga cikin dawainiyan wa mahaifinsa mahaifi ne yayi dawainiya da shi har ya zama to abin da ya zama to an gane wannan ko to saboda haka wannan aya da yi karo da wannan hadisi ba na cewa da'idan yayin sadaka yana kaiwa an gane shine Albani ke cewa wannan shine gaskiya wanda ainihin ka'idoji na ilimi suke hukuntawa ayan gaba ɗaya tana nuni ala umumiha cewa ladan sadaka da walinta yana saduwa zuwa ga mahaifi idan dan shi yayi domin da yana daga cikin dawainiyan wa iyayensa sabanin wanda ba da ba idan wanda ba danka ba ko da dan rubo ne wanda ba naka ba sai yayi sadaka a madadinka to ba zai kai ba an gane wannan ko to saboda haka wannan shine abin da ya tabbata shine kuma abin da Imam al-Shawkani ya tabbata zuwa gare shi kamar abin da ya shafi azumi da kuma karatun Qur'ani da abin da ya kama da wannan an gane wannan ko to wannan kenan sannan kuma akwai na biyar daga cikinsa na biyar shine cewa abinda mutum ya bari bayan rasuwarsa mutum ya gina asibiti ya ce yana so al'ummar musulmi su fa'idantu da shi ko ya haka irin borehole ko ya haka rijiya an gane ku wato ko da bayan ya rasu ne mutane suna ɗiban wannan ruwan rijiya suna amfana da shi to lada zai ringa bin shi har zuwa kabarinsa ko ya gina makarantar islamiyya ko makarantar boko ya ce yana so yara su yi karatu kyauta kuma a tarbiyyantar da su tarbiyya na musulunci kuma a karantar da su karatun boko a cikinta an gane ya ce duk yara marayu da kuma yaran da iyayensu ba su da galihu ba su da ƙarfi za su yi karatu kyauta to kullum in dai ana wannan karatun ko da bayan ya rasu to wannan lada zai bi shi har kabarinsa saboda Allah ta'ala ya ce inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu lalle mu muke rayar da matattu ko muna rubuta abin da suka gabatar da abin da suka bari a baya duk abin da ka bari a baya wanda yana nan ka gina masallaci yana nan ana sallah ka gina makarantar islamiyya ana nan ana karatu kullun ana sauke qur'ani ha ka gina asibiti ana tabbai wa marasa lafiya magani ka haka ainihin rijiya ana ta ɗiban ruwa ana amfana to kullum a cikin kabari kana samun lada kana samun ni'ima an gane mutum yawa daga cikin masu kuɗi ba san wannan garabasan ba sai ga mutum ya rasu bai yi wasiya ba ya kamata kafin ka rasu dukiyanka ka cire ɗaya cikin uku na dukiyanka ka cire ɗaya cikin uku kuma ɗaya cikin hudu ka ce a gina masallaci a ringa yin sallah ko ka haka rijiya ko ka gina makarantar islamiyya duk sanda aka yi karatu a wajen yara suka fahimci addini kana da lada in dai wannan islamiyyan yana ne an gane masu kuɗi nawa suke yin haka yan kaɗan ne kuma wannan galiban masu kuɗin Najeriya gaskiya su ne suka kusan ba su damu da wannan al'amari ba amma ƙasashen Larabawa akan samu foundation gaba ɗaya wanda ake yi na marayu foundation na talakawa wanda ba su da galihu su ma su yi karatu kyauta yadda 'ya'yan masu kuɗi suke yi ina ba san gane wannan to za ka cewa idan kai talaka ne zaka ɗan Najeriya ma suka je kasashe irin Misra da Saudiya zaka akwai foundation zasu dauki nauyin ka ka gama karatun ka kyauta kuma suna ciyar da kai suna tufatar da kai a cika ma fridge da naman kaza naman rago kifi madara nono mutum ya ci abinci sai ya bacci amma a Najeriya su suka fi shan wahala ɗaliban ilimi amma a kasashen Larabawa wallahi in kai ɗalibin ilimi ne to wallahi haka gama karatu ba za ka wahala ba za ka ci abinci ka koshi har ka taimaka ma wani saboda akwai mutanen da suke barin wasiya cewa su ajiye kuɗi suke wannan kuɗin in an juya shi a sarrafa shi ga ɗaliban ilimi sai ga kawai kana cikin karatu sai a zo a ce to ana san ɗalibai guda 100 za a ɗauki nauyin abincinsu da abin shansu sai ga kullum sai an kawo muku abinci za a kawo muku nama maishi da komai shi yasa masu karatu kasashen waje suka dawo Najeriya sai su koma sambatu sai mutum ya zo ya ga da ƙyar yake cin nama sai ga kawai kullum yana ma so ya ma zai iya ci abinci ya cika cikin shi ba magana ya sha madara wani bayan ya ci tuwo bayan ya ci ainihin gurasa bayan ya ci kaza ya ci abinci sai kuma ya hada ya sha nono lafiyayye an gane kuma ga nama manya-manya da shi za a girki to in ya dawo ya ma samu naman ma da zai sa a girkin zai gagare shi sai ga yana ta sambatu Allah shi kiyaye to manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abi Huraira idza matal insan in qata amalu ko in qata anhu amalu idan dan adam ya rasu aiki shi yana yankewa a gare shi illa min salasa sai dai abubuwa guda uku illa min sadaqatin jariya sai dai sadaka mai gudana wanda mutum kamar ya gina masallaci ya gina makaranta ya gina kaza au ilmin yuntafa'u bihi ko ilimi wanda ake amfana da shi shi ma nan malami kenan na addini idan malami na addini ya tsaya tsakanin shi da Allah babu riya babu ainihin sum'a tsakani da Allah ya karanta to ya kowa morewa saboda malami zai samu ƴaƴa ya samu jikoki ya samu tattaba kunne ya samu duka sunan biki kadai an gani in ka karantar da ɗalibi ɗaya shi ma zai karantar da wasu kaga ashe ta hanyar albarkacin karatunka shi yasa ya karantar da wasu su ma suka karantar da wani gaba ɗaya abin na ta tafiya kullum kana samun lada shi yasa duk malamin da yake karantarwa da riya ko yana karantarwa ba dan Allah ba yayi hasara in kana so ka more ka tsaya tsakani da Allah ka karantar da ɗalibai in ka karantar za ka fi kowa morewa ka fi mutumin da ya gina masallaci wanda ya gina makaranta wanda ya gina kaza kai ka karantar da karatun ne gaba ɗaya an gane wannan ko to shine abin nan sadaka mai gudana ko ilimi da ake amfana da shi aw waladin salih ya da ulahu ko ɗa na gari wanda yake masa addu'a na ba ta gane to wa'annan su ne abubuwa guda biyar wanda malamai suka ambata cewa wato amfaninsu yana kaiwa zuwa ga mamaci to amma dangane da layyafa mutum na iya layya ya kai zuwa ga mahaifiyarsa ko zuwa ga mahaifinsa to gaskiya wannan ba a samu wani aiki daga cikin aikin magabata ba ba a samu wani magabaci da yake yanka rago da sallah ya ce to ya Allah na yi wa mahaifiyata layya bane sai dai mutum yana iya layya a dunkule ya yi layya ya yanka rago sai ce ya Allah wannan ragon da na yanka ka amfanar da ni da 'ya'yana da kuma iyaye na gaba daya a dunkule amma ya ware wani rago na musamman ce na mahaifiyarsa ne to gaskiya wannan babu shi a rubuce a cikin littattafan sunna an gane malaman da suke da wannan fahimta su ma an musu raddi babu dalili akan shi kun lura da wannan to wannan shine Allah ta'ala shi taimake mu to kaga sannan akwai mutanen da suke bada lada suke bada kyautar aikin su ya Allah aikin da na aikata dinnan wannan karantar wanda na yi yau na bada kyautar shi ga malamina ko na bada kyautar shi ga kanina shin yana amfani kuna ganin wani zai wallafa littafin sai ce littafin nan ladan da zan samu na bada shi ga wani shin yaya to wannan gaba ɗaya ihda'u sawab babu dalili akan shi an gane wannan ko sai dai kamar sadaka da zaka ba mahaifinka karatun Qur'ani zaka ba mahaifinka Imam Shafi'i ya ce wannan babu laifi amma ka zo ka ce wai kana ta bada lada ga wani mutum wanda ba su ba babu dalili an fahimci wannan ko na'am ita mai kaka ai mai biya ce kaka ita ma na saka daga cikin mai biya babu laifi a cikin shi alaikum assalam in tana rayi za ka iya sai mata rago da ilayya amma ta rasu babu dalili akan shi gaskiya an gani to kaga yanzu in aka ce ana ba da kyauta to wani mutum wanda ya kusan shiga wutar jahannama kawai in ka zo zai ka ba shi kyauta aikinka sai ya shiga aljanna an gani kana da mutumin da ya zalunci mutane ce to wane na ba shi ladan aiki na shekara biyar kuma kana da aikin alkhairi kaga shikenan ya more ko ka ce ma na musulunta ne ya Allah na ba shi musulunci na daga shikafiri ne da manzo Allah ya fara yi kyautan ayyuka an gani to Allah shi ke mace mu na'am
bismillahir rahmanir rahim wa yamliku kulla shay
Allah ta'ala ko mun yi wallahu yastajibu wallahu ta'ala yastajibu da'awat
na'am
na za ka ji ko
ayi
wallahu ta'ala yastajibu da'awat Allah ta'ala yana amsan addu'o'i wa yaqbil hajat shi yake biyan bukatu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awata da'i idza da'an hu wa yamliku kull shay Allah ta'ala shi ya mallaki komai a duniyar nan gaba ɗaya na Allah ne
wala yamlikuhu shay
babu wani abin da ya mallaki Allah
wala gina anillahi ta'ala darfata ayi
wato babu wadatuwa daga Allah gurgurar kirkawan ido shin zai yi dan adam ko kuma wata halitta ta wadatu daga Allah yanzu wannan kirta wanda muke yi da izinin Allah ne numfashin da muke da izinin Allah ne jin da muke da izinin Allah ne maganan da muke da izinin Allah ne zai yi kace to kana so Allah ya cire karfin shi a gare ka za ka rayu akwai wata addu'a da muke yawan yi Allahumma rahmataka arju fala takilli ila nafsi tarfata aini ya Allah rahamanka nake kauna kada ka wakilta ni zuwa ga kaina gurgurun kittawan ido an gane la haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai ga Allah an gane ya Allah kada ka banni gurgurun kittawan ido a ce ka banni ga kaina da zaran ka mun haka na halaka an gane ko dan adam ba shi da wadatuwa daga Allah gurgurun kittawan ido dan adam yana buƙatar Allah wajen rayuwarsa yana buƙatar Allah wajen shiriyarsa yana buƙatar Allah wajen sana'arsa yana buƙatar Allah wajen lafiyarsa sai komai na duniyar nan gaba ɗaya naka kana buƙatar Allah babu wani abu wanda zaka ce to kai babu ruwanka da Allah a cikin abu an gani Allah shi wadatacce ne bawa kuma mai mabuƙaci ne Allah ya ce ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku ne mabuƙata zuwa ga Allah shi Allah mawadaci ne baya buƙatan komai wajen kowa baya buƙatan komai wajen komai in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid idan Allah ya so zai tabbiyar da ku kuma ya zo da wasu halittu sababbi wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan a wajen Allah ba abin da zai gagara bane an gane abu ne mai sauki a wajen Allah an gane wannan ko Allah yake cewa walillahi ala an-nasi hijjul bayt man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin Allah ya wajabta wa mutane ziyartar dakin sa duk wanda ya fitirce ya kiyarda yayi aikin haji to ya sani Allah mawadaci ne ga talikai Allah baya buƙatar komai wajen ku ku ne ma kuke buƙatar wani abu a wajen Allah in takfuru fa inna allaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr idan kun kafirce ku sani fa Allah ya wadatu daga gare ku an gane Allah baya yadda wa bawansa da kafirci in tashkuru yarzahu lakum idan kun gode Allah zai yarda da shi a gare ku to karkashin wannan mun ce dan adam baya wadatuwa daga Allah ko ومن استغنى عن الله
ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر
duk wanda ya nemi ya wadatu daga Allah ya nemi ya wadatu daga Allah gurgurdan kittawan ido hakika ya kafirta hangane yace akwai wani bangare wanda ba ruwan shi da Allah kan wannan abu dangane da shiryanka wace shirye da kai Allah yace laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha man yahdi Allah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ashe muna buƙatar Allah wajen shiryen mu muna buƙatar Allah wajen ya ciyar da mu wa huwa yut'im wa la yut'am Allah shine mai ciyarwa shi ba a ciyar da shi an gane wannan ko Allah baya buƙatar komai to idan muka ce Allah baya buƙatar komai me zamu ce dangane da ayoyin nan da Allah ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum kagan ka duba zahirin ayan ya kuwan da kuka imani in kun taimaki Allah shi ma zai taimake ku kenan duk bangarori suna karuwa kenan shi yana karuwa da mu muna karuwa da shi wa iyyaz billah me ake nufi da wannan ayan shi dai Allah ya riga ya gaya muku sunansa ya ce shi alhayyu ne alqayyum me ma'ana alqayyum alqayyum shi ne wanda ya dogara da kanshi kuma sauran halittu sun dogara da shi baya buƙatar komai wajen kowa ya dogara da kanshi shine al-qayyum ku fahimci wannan kuma daga cikin sunan Allah akwai as-samad as-samad shine as-sayyid al-kamil al-maqsud ilayhi fil hawa'ij ma'ana as-samad shugaba kammalalle abin dumfara wajen biyan buƙata shi baya dumfaran kowa to kaga tunda Allah ya riga ya ga maka wannan sunan kuma yace maka inna Allaha lakaliyun anil alamin ko tunda Allah ya faɗi wannan to duk ayar da ka gani an ce in tansurullaha wala yansuranna Allahu may yansuruhu inna Allaha laqawiyyun azim to ya zaka fasara shi zaka ce ya ayyuhal ladzina amanu in tansuru dinallahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wala yansuranna Allahu may yansuru dinahu da sannu Allah zai taimaki wanda yake taimakon addinin sa saboda me inna Allaha laqawiyyun azim Allah tsarfa ne mai karfi ne kuma buwayayye ne kaga an ce aziz aziz shine wanda ya gagaru kowa bai buƙatar komai in ka zama aziz to ba ka da buƙata wajen kowa wa yake da wannan sifa Allah Allah ta'ala aziz ne bai da buƙatar komai wajen kowa shine ma'ana aziz to ashe kaga tunda an faɗa Allah aziz ne ashe ba maganar wai ka taimake shi in har ka taimake shi ba aziz bane shi in ka taimake shi ya zama to yana da wani nau'i na rauni har ma yana buƙatar wani ya taimake shi to idan muka taimaki addinin Allah ba Allah muka taimaka ba wa muka taimaka ma kanmu an gane wannan ko idan muka taimaki addinin Allah amfanin zai koma ga kanmu ne domin Allah zai kai mu aljanna wai zai amfana da aljanna mu ko Allah zai baka lada wai zai amfana da ladan mu ne
wa sara min ahli al-hayy
kuma da wannan hadisin nan da ake cewa ya gulam ihfazillahu ya ihfazillaha ya hafazuka ihfazillaha kina Allah na buƙatar tsaro ka tsara Allah shi ma Allah ya tsare ka a taimaki juna a ihfaz bi ihfaz hududallah ka tsara dokokin Allah Allah zai tsare ka in ka tsara dokokin Allah baka shirka baka bid'a baka saban Allah baka kaza to shi ma Allah sai kare ka daga musibu an gari idan ka tsara dokokin Allah sai Allah ya tsare ka daga miyagun shugabanni Allah ta'ala zai juyo zukatan shugabanni zuwa ga su yi muku adalci an gari ihfazillah ya hafazuka in ka kiyaye dokokin Allah Allah zai baka kariya na musamman in ka saba ma Allah ba in ka saba ma Allah sai Allah ya jarabe ka da musibu da bala'i da komai da komai to Allah yana cewa inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah baya canza abin da ke tare da mutane na ni'ima Allah ya muku ni'ima kuna cikin kwanciyar hankali kuna cikin wadata Allah baya canza wannan ni'ima na kwanciyar hankali da wadata hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai mutane sun canza ne abin da ke tare da kawo kansu in kaga mutane suna cikin jin daɗi ya koma zuwa ga wahala kaga mutane suna cikin tsaro sai tsaron nan ya koma zuwa ga rashin tsaro to wayannan mutane su bincike ayyukan su wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abin da ya same ku na musiba ya same ku ne saboda abin da hannayen daman ku suke gabatar kuma Allah yana afuwa ga mafi yawan abu an gane wannan ku saboda haka mu tsaya mu gyara ayyukan mu in mun gyara ayyukan muka roki Allah Allah ta'ala zai amshi addu'a kai tsaye kuma ya biya mana bukatun mu na'am
wa sa'a min ahli al-hayy
duk wanda yake neman ya wadatu daga Allah gurgurun iftawan ido faqar kafara ya kafirta wa sa'a min ahli al-hayy ya zamanto daga cikin ma'abuta halaka ya halaka ina ba ta gani na'am
wallahu yaghdabu wa yaghda
laka ahad min al-wara
na'am
sa'a akwai sai ku rinka dubawa kaga yanzu muka dauko wannan bayani
wa alaikum assalam to wanda mutum wata ta zai shayar da shi idan ya mata sadaka nan za a yi da kuma zuwa gare ta wanda ta shayar da mutum idan ya mata wannan sadaka za ta je gare ta
a'a eh kamar mahaifiya za mu ce mahaifiyar shi ce ai yanzu mai za mu ce game da mahaifiya ta shayarwa mahaifiya ta shayarwa idan mutum ya yi sadaka ya ce Allah ya kai gare ta zai kai ko asalin ana nufin mahaifiyar ta haifi mutum ana nufin mahaifiyar ta haifi mutum ko Allahu a'lam to ga wani tambaya wai assalamu alaikum malam ina hukuncin wanda zai zo karatu sai ya kwanta ko kuma ya rinka chat ya zo masallaci maimakon ya zo karatu maimakon ya zo ya saurari karatu kawai sai ya buge da chat duk bayanin da malam yayi gwalagwalan bayanin da malam yayi duk shi hankalin shi baya nan shi kawai yana nan yana chat da budurwar shi ko yana nan yana ta chat na calculation din kudi yana tattaunawa da yanda zai samu kudi a cikin masallaci alhali ana karatu kaga wannan yayi makan shi hasara ya kamata idan mutum ya zo masallaci duk abin da yake ya aje ya saurari karatun da za a yi don ya fa'idantu an gane ku wa alaikum assalam ya gina makaranta sai yana amfana wannan babu laifi dan mutum ya gina makaranta sai kuma ya zama ɗayan shi ma na amfana bayan ya rasu amma ɗayan wasu na amfana alhamdulillah shi ma dai haka ne ya gina makaranta sai sa a ɗaga biyan kuɗin makaranta amma kuɗin ya yi shi da arha sosai yadda talakawa za su iya biya shi ma wannan ya taimaka zai samu lada gwargwadon gudunmawar wanda ya bayar wa alaikum assalam sosai kuwa imamu shafi ya ce yana daga cikin wa an laifin lissan illa ma sa'a karatun qur'ani yana daga cikin ɗawainiyar mahaifin mahaifin da ya haifi ya haifi yaron ya sha wahala da shi ya sa shi a makaranta har ya zama to wannan to idan ya rasu yaron ya yi karatun qur'ani ya ce Allah Allah ya kai lada zuwa ga mahaifinsa zai kai har da uwa da mahaifi da uwa ga ra'aya a sosai kuwa idan mutum ya gina makaranta ai shi ne sadakatul jariya ya gina makaranta ana ta amfana da makaranta ana karatu ladar abin shi zuwa ƙauye sosai kuwa shi yasa na ce ai masu kuɗi suna wasa da wannan gara basan in Allah ya baka kuɗi har ka mutu baka yi irin wannan ba gaskiya kai asara gaskiya na'am wa alaikum assalam na'am tambayar da yake idan mutum yayi alwala sai yayi hutu yanda ya faɗe ta gundarin ka dinnan to da ka ce hutu na karya alwala an gane idan mutum yayi alwala sai yayi hutu ko ya fitar da iska alwala ya karye sai mutum ya karye duk wanda yayi alwala ya hutu hutu ya karye alwala wannan babu jayayya kai duk malamai na fiqh sun yarda da wannan na'am a ƙarshen yana daga cikin manjalla alkhairin kenan zai samu ladan wanda ya nuna wa mutum alkhairi zai samu ladan duk wanda ya aiki da wannan alkhairin ya shiga na yana gaskiya kawo shi in mutum na duba haramun ne mutum ya ci abincinsa haramun ne mutum ya don kudin shi kudin haramun ne annabi ya hana ya ce haramun ne mutum ya ci kudin duba kaga duban shirka ne kuma duk kudin da yake samu da wannan shirka haramun ne idan ya baka kyauta baya halatta ka amshi wannan kyautar in ciniki ne ma yazo zai ma ciniki baya halatta ka amsa amma yanzu ba a binciki yanzu kawai mutum yazo zai ma ciniki ko za ka amshi ne an gani wa alaikum assalam amma duba abu ne mai hadari duba shirka ne idan mutum yana duba to alatin shi ya yanke tsakanin shi da Allah an gane kafiri ne mai yawo a doron ƙasa inda a garuruwan musulunci ne ba za a bashi ma ya rayu ba a idan mutum yana duba ya rasu ɗalibai kuma sai su mai wanka bayan ya mutu yana shirka ba ya halarta dan unguwa amma mushriki dan unguwa mushriki na kuma wannan tambaya nan na'am irin wannan manzo Allah ya ce ku ringa rike dukiyan ku kar ku lalata dukiyan ku kaga ai idan mutum ya rubu yaran su da gado to magana kawai ya zauna da iyayen sa a gidan kan ma yayi magana in ya rasu a raba gado magana cewa su zauna tsawon rayuwa kuma gashi akwai yara akwai mata akwai sauran masu gado to kaga in ya rasu yanzu yara ba su da abin da su gada iyayen su rasu kisa ne da ya ce amtiku alaikum amwalakum wala tufsiduha ku rike dukiyar ku ku lalata shi duk mutumin da yayi wannan to fa lalle wannan wanda kace din nan nashi ne ba to har sai ya rasu din in bai rasu ba Allah ya ba shi tsawon rayuwa biye da kai shikenan zai kakura dan akwai iyaye masu ran karfi wallahi wani mai zai dade kai kuma ka mutu ka bar shi ko ka kuma ka bar shi kan shi karau gashi nan na'am ko yawa inda ka san mutum boka ne ba shi da sana'a sai bokanci ko ya kan kuma kake kanka mai ne kira ka kawo ka gaya halakka ka kaje na'am ba wai zalunci bane fassara na abinda yake ya hadu abinda ya hadu wanda zai shiga ƙarƙashin iko abinda zai shiga a ce wai Allah ba shi da iko ne abinda zai shiga ƙarƙashin iko Allah a ce Allah na iya komai a faban da zalunci ba da wannan ba da cikin wani Allah zai iya yi haka zai so ya yi wani yawwa lokaci ya yi ko kana yana amfani da isko kai ne wannan gaskiya mafi alkhairi ka aje wajen shi yawa akwai abubuwan wanda suke daura hannu wanda aka san sun kware akan wannan kuma suna bin hanyar da ya dace aje wajen shi ne إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نعم غير كثير إيه